قبيل أليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بايها كيان الله إنا من جسوة الدين المسلم في. السلام عليكم ورحمة الله. Kuma ina baku hakuri bisa ga zuwa na a makare. Wannan ya faru ne saboda ban sami yanayi na kurkin lafiya da ya sa in zo a lokaci ba. Kuma duk da haka na bi ta gidan Malam Abdulwahab din ya zo a madadin kansa da ni, amma kuma shi ma yana cikin matsalolin da ba zai iya zuwa ba. Haka dole na taho a daddare don kila waɗanda suka zo daga wurare masu nisa, idan ba su ji sauki na ba, za su ga cewa ban kyauta musu ba, kuma ba tare da sun ji kwarin dalili ba tsakani da Allah. Wannan shi ne kawai abin da ya kawo ni. Babban abin da aka ce za mu yi magana a kai a cikin wannan haɗuwa ta mu yau, mu'amala. To amma ba zai iya yiwuwa ɗin ba kamar yadda na riga na faɗa muku. Abin da kawai nake so in tunatar da mu cikin takaitattun mintuna har kafin lokacin da za ku harhaɗa abin da ya sauka ƙarni taimako, ina so in tunatar da mu abin da na sha maimaita mana shi a wani lokaci a wurin karatutukanmu. Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya halicci ɗan adam ya kuma fifita shi kan sauran halittu. Yace wa laqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Haqiqa mun girmama dan adam, sannan mun dauki dan adam a cikin teku da kuma kan fako, a cikin teku ta hanyar hore masa kayayyakin sufuri na jiragen ruwa manya da ƙanana, wanda ke zirga-zirga da ɗan adam daga wannan gaɓa zuwa waccan gaɓa. Mun ɗauke shi a sarari ta hanyar hore masa dangin ababen hawa waɗanda ake amfani da su tun da, kamar raƙuma, dawaki, shanu da makamantansu, da kuma waɗanda ake amfani da su a yau a zamanance, wanda ɗan adam ke yin amfani da su domin cinye tazarar tafiya daga wannan gari zuwa wancan gari. Warzaqnahum min at-tayyibat, kuma mun arzuta ɗan adam ɗin nan min at-tayyibat, daga dangin abin da ake kira at-tayyibat, shi ne dukkan wani dangin abinci ko abin sha wanda yake na halal, wanda baya ɗauke da guba da za ta yi barazana ga rayuwar ɗan adam, sannan baya lalata hankalinsa ko rikita masa lissafin ƙwaƙwalwarsa. Wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila, mun fifita ɗan adam kan da yawa cikin abin da muka halitta. Ɗan adam ne halittar da, domin sa ne Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya samar da ababen more rayuwa masu ɗimbin yawa a cikin ƙasa. Domin mu ne Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya shimfiɗa ƙasar kanta, domin mu ne Ubangiji Subhanahu wa ta'ala yake saukar da ruwa, domin mu ne Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya fitar da tsirrai, don mu Ubangiji ta'ala ya halitta dabbobin da ya kira dabbobin ni'ima. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi' wa minha ta'kulun ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تصرفون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بستر الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. الأنعام سنة نائكا دبو بيقو لهدو سمايكي لأواكي da kuma shanu da raƙuma. Ubangiji ta'ala ce ya halitte su ba don kowa ba sai don ku bil adama lakum fiha dif'un wa manafi'a, kuna da abin da ke dumama jikinku fiha a cikin waɗannan dabbobi, wa manafi' kuma kuna da dangin amfani mai dumbin yawa game da waɗannan dabbobi. Abin da ake kira cewa abu mai dumama jiki da gajin waɗannan dabbobi ne kake sarrafawa ko ayi bargo ko safa ko riga ta sanyi ko hula ta sanyi ko abin rufa da sauran makamantansu. Sannan madara da ake samu ta shanu ba ce wadda ke ɗauke da sinadarin da ke dumama jiki, wannan ke sa ka ga mai makiyayi ba fulata ne a cikin dajin Allah, duk ruwan sama na damina duk malka-malka da ake yi baya da wani babban tufafin da zai lulluɓe jikinsa ya kare shi daga farmakin sanyi, amma amfani da madarar dabbobi ya sa baya kamuwa da mura. Wannan ke sa ka gansu lokacin sanyi na hunturu ba sa kamuwa da mura, saboda a jikin madarar nan ta shanu akwai sinadarin da ke sanyaya jiki, ta yadda sanyin da ke shiga daga jiki wato yake dumama jiki nake nufi, sanyin da ke sanyaya jiki sinadarin da ke dumama jiki din ya kai matuƙa ta yadda zai iya daidaita yanayin jikin ɗan adam, a samu abin da ake kira at-tawazun tsakanin daraja ta sanyi da kuma daraja ta zafi ta yadda ba zai kamu da cuta ko laulayi ba. Kina lakum fiha dif'un wa manafi', sannan ga dangin amfani mai yawa. Wa minha ta'kulun, daga cikinsu ne kuke ci su irin waɗannan dabbobi. Sannan kuma tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi sikkil anfus, wato suna ɗauke da kayayyakin nauyi, kaya da kuke ɗorawa a bayansu ko ku yi labtu ko ku sa a taiki ko ku yi dukkan abin da za ku yi su kai muku zuwa gari mai tazarar nesa waɗanda ku ba za ku iya kaiwa ba inda kanku ne. Dukkan wannan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi su domin girmama ɗan adam da karrama shi. Don haka ne a takaitun takaitawa waɗansu malamai ke cewa shi ɗan adam shi ne sayyidul ka'inat, wato shi ne shugaban dukkan kasassatu, shi ne shugaba cikin halittan Allah subhanahu wa ta'ala. Kurtaka babu darajarsa ba daidai take da ta dabba ba, domin an yi dabba ɗin don shi ya mu'amala da ita. Kurtaka babu darajar ɗan adam ba daidai take da ta aljanu ba, domin a cikin aljanu babu manzanni babu annabawa sai a cikin bin adama. Kurtaka babu darajar ɗan adam ta ɗara ta sauran dangin halitta, inda ma malamai suke tattaunawa ko ake kekawa ɗin zantuka shi ne wane ne ya fi falala tsakanin ɗan adam da mala'ika. Amma duk da haka zance mafi inganci wanda dalilai za su ƙarfafe shi, ɗan adam ne ke da falala da daraja sama da mala'ika. A nan gurin idan na ce ɗan adam ina nufin a matsayinsa na jinsi, ba a matsayinmu na ɗaiɗaiku ba, don ba za a ɗauke ni ba yanzu ni yadda nake, ko a ɗauke ka yadda kake saurare na a ce ka fi mala'ika Jibrilu ko ka fi Mika'il ko ka fi Israfil. Amma ko shakka babu a cikin jinsin ɗan adam ne aka samu annabawa, aka samu manzanni, aka samu ma wanda Allah ya ambace shi da cewa shi ne khalifansa a ban ƙasa, shi ne annabi Adam alaihi salam. Saboda girman darajarsa aka samu mala'iku suka faɗi suka yi sujada a gare shi. Kuma a cikin ɗan adam ɗin ne aka sami shugaban annabawa sakamakon manzanni, farin jaka da shugaban mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda shi ne sayyidul makhluqin gaba ɗaya, shugaban dukkan halittun Allah. Dukkan wannan daraja da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya wa ɗan adam, ya karrama shi, ya fifita shi, za ta ci gaba da ɗorewa ne a matsayinsa na mai daraja a nan gidan duniya, mai daraja a gobe kiyama. Ɗan adam ya yi amfani da ɗan adantaka ɗinsa ba tare da ya mayar da kansa ci baya ba, ba tare da ya yi da baya da baya ya nemi komawa sahu na dabbobi ba, kuma wani lokacin ɗan adam ya kasa kaiwa ga dabba. Yaya ɗan adam zai yi ya ci gaba da tsare tsakar ɗan adam, tsare kasa dabba, kar kuma su yi kunnen doki shi da dabba? Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya halitta ɗan adam ɗin da wannan matsayi, cikinmu ne Ubangiji ta'ala ya turo manzanni domin mu ƴan adam ɗin, rusulan mubashirina wa munzirin, لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي سوى كرسان آية دون ربنا سبحانه وتعالى يسوى حدا التي تفيدك يقويت الشريعة لتتفن ده متكسن سنان صدقاء المسنفة باب وناء النبي أبن قصافة يزود للتاسي إلا إياك بيان سنة التي تتفن ده تكبينا منا زبوراتي كأيتا النبي داود عليه السلام التوراه الله موسى الانجيلات النبي عيسى عليه السلام كما القران الذي اكبر وشغبهم انه محمد صلى الله عليه وسلم فدنا منزلني ده سكزو جلت تفي ده ubangiji سبحانه وتعالى يسوكر بين سوكر ده سو بحق كوي با تار ده وتمنفا با sai kuma turo da manzannin ba haka kawai dan a tarihi a ce an taba yin wadansu mutane sunan su annabawa cikin su akwai shi'aibun da aka tura birnin Madina ko annabi Musa alaihi salam ko annabi Isa kadai wannan ba ita ce manufar ba babbar manufar turo da manzanni shine su mutane su musu da'a su riki shiriyar da suka zo da ita kowane annabi a zamanin da aka turo shi shi kadai ne ke da wuka da nama a hannunsa ta hanyar shar'anta al'amura da tsara dokoki da umarni ko hani ne da ya kamata dan adam ya gudanar da rayuwarsa dan haka ubangiji ta'ala ce ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idhnillah da kai ba mu taba turo da manzo ba idan mutane su yi masa da'a da iznin ubangiji subhanahu wa ta'ala to bin wannan littafi da aka turo a kowane zamani ka samu kanka a ciki da rike shiriyar manzon da aka turo a zamaninka shine abinda zai lamunce maka zama a matsayin dan adam din ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karrama ya mutunta ya kimanta kai rayuwa mai dadi a nan gidan duniya kamar yadda bijirewa wannan littafin da aka turo a zamaninka ta wuce wa tsarin manzon da aka turo maka shine zai mayar da dan adam ya ci baya ba ma wai su kunnin doki da dabba ba har ya kasance ya kasa kaiwa ga dabba ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul a'raf wa laqad zara'na li jahannama katiran min al-jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun ya faɗa cikin suratul furqan innahum illa kal an'am bal hum adallu sabila ya faɗa a cikin wata surar daban wallazina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu al-an'am wan naru maswan lahum wannan ayoyi guda uku dukkanin su abinda suke nuna wa ɗaya ne cewa ɗan adam akwai lokacin da zai iya zawantowa ya samu kansa daidai waje da dabba ko kuma ya kasance ya kasa kaiwa dabba ba domin komai ba idan ya kasa bin shiriyar da aka turo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ita ya kasa jin koyarwar da alqur'ani mai girma ya kunsa a ilimin zai samu kansa a matsayi yati baya wanda ya sauko daga daraja ta dan adam dinsa zuwa ga wani matsayi daban kuma daidai wa jira da dabba kamar yadda Allah yake irhum illa kal an'am kuma kuma ya kasance ya kasa kaiwa gare ta bulhum aballu sabila wato ya mafi dabba dawowa kasa da kuma wato ainihin karamin matsayi haka ya ɗan uwa a matsayin mu da bil adama babba abin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ke nema a gare mu mutum su shi kaɗai ba tare da mun haɗa shi da kowa ba dukkan abin da aka yi a gidan duniyan nan da kayayyakin da muke moruwa da su a cikin rayuwarmu abinci ko sutura wurin kwana ko abin hawa matar da za ta ɗaukewa namiji cewa ko namijin da zai ɗaukewa mace cewa dukkan waɗannan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya samar mana da su ne don mu samu sukunin yi masa bauta ba wai don saboda su ne sanadiyar halittar mu ba wai ubangiji ta'ala ya halitce mu ba ya zanto wai manufar halittar shi ne dan mu ci mu sha bi sutura da gina gidaje mu hau abin hawa mu samu matar da za mu shakata da ita kawai a ce dan wannan ne Ubangiji subhanahu wataala ya halicce mu ba dan wannan bane ba Ubangiji ya halicce mu ne dan mu bautata masa shi ba tare da mun hada shi da kowa ba dan mu bi tsarin koyarwar manzansa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da abin da ya shafi ci da abin da ya shafi sa da sutura da wurin kwana dukkan waɗannan waɗansu ababai ne da aka halatta wa ɗan adam su domin ya kasance ya mori da su kuma ya samu ƙwarin gwiwa da kazarkazar ɗin yadda zai yi wannan abin da aka halitta shi shi ne bauta. Da wannan ne a yau kuma wannan abin da aka halitta a matsayin abin da zai tallafa mana mu yi bauta sai da yawanmu muka mayar da shi kamar dama an halitta mu ne dominsa. Aika ce an halitta mu domin mutum ya kaɗai da sutura. Kamar an halitta mu ne kadai domin mu gina gidaje kamar an halitta mu ne kadai domin mu mori da sauran kayan rayuwar duniya wannan ita ce manufar sai da idan mutum ya zo duniya ba tare da yayi ɗaya daga cikin waɗannan al'amura ba kamar yayi zuwan banza karshe yana jira a tambaye shi dan me ba kai ɗaya daga cikin waɗannan al'amura ba dan haka abin da nake so in ja hankalin mu bayan dukkan wannan mukaddima muna cikin wani irin lokaci da yanayi wanda kowane ɗan adam babban abin da yake bukata a wurinsa ya zai yi samu sa'ada ya zai yi samu walwala da kwanciyar hankali da hutun zuciya amma hanyar da zai bi wajen neman kwanciyar hankali ɗin da hutun zuciya ɗin da walwala da shakatawa ya kasa gane wace hanya ce akwai wanda zai tsammani duk abin da zai tambatar masa da walwala da hutun zuciya da kwanciyar rai shine ya zai ya samu dukiya inda ya samu dukiya bukata ta tafiya matukar ya kara sa'a a fagen neman kuɗi yana da kudin kuɗaɗe a ajiye a banki wanda ke iya sayan abin da ya ga dama da su a lokacin da ya ga dama yana ganin wannan ita ce raya ta sa'ada ta bani ɗan bani adam ya kai makura kenan a wajen kwanciyar hankali da walwala da haka wanda ya ɗauki wannan a matsayin aƙida zai ta neman kuɗi nan ta kowace irin hanya ta hanyar kwace ta hanyar sata ta hanyar damfara ta hanyar 419 ta hanyar alƙawarin ƙarya da dukkan wata hanya da yake ganin in ya bi zai samu kuɗi ko mummuninta yana ganin in ya samu daga baya hankalinsa ya kwanta ya san yadda zai yi sasanta shi da Ubangiji saboda haka aikin da ya sa gaba kenan wannan ta sa amana ta yi karanci a cikin mu wannan ta sa ayyuka na ɓarna suka yi yawa a cikin mu sata da fashi da makami da algushi wajen sayar da hajar mu a kasuwa da yin rantsuwa ta ƙarya domin kowanne ya makance wani yake kwanciyar hankalinsa a duniya shi ne ya kasance yana kuɗi wani kuma bai hararo kwanciyar hankali a cikin samun kuɗi ba babban abin da ya hararo kwanciyar hankali a cikinsa da walwalar zuciya shine ya zai samu mulki ko mukami mulki wanda yake na gargajiya ko da kuɗi ya bayar a naɗa shi shine shantali shine gayaki shine wali na wani gari ko na wata masarauta ko na ƙauye yana ganin idan ya yi wannan ya samu wani tsumma ya zagaye kansa da shi ya taho ana cewa yalla sai ana darewa ga shi nan ya taho shi ne shantalin gari kaza ko ga yakin gari kaza ko dan masanin gari kaza ko galadiman gari kaza ko wane ne din gari kaza hankalinsa ya kwanta haka duk yadda zai yi nemo wannan matsayin zai tsara kuɗi don wannan matsayin zai yi tsafi don wannan matsayin zai binne jaki da ransa don wannan matsayin ya binne sa da ransa don wannan matsayin ya yi dukkan abin da zai a duniya don ya kai ga wannan matsayin don yana ganin idan ya kai ga wannan matsayin ya kai makula ta kwanciyar hankali da walwala da jin daɗi wani kuma bai hararo sa'ada da kwanciyar hankali a mulki ba a inda ya hararo ko ya leko kwanciyar hankali da walwala a wurin ƴamacin inda ya samu ƙyamace wadda yake da sha'awa ya kwanta da ita bukata ta fara da tafiya a kan mace zai bada dukkan dukiyarsa a kan mace zai iya rasa hasarar ya yi hasarar mukaminsa da matsayinsa zai iya zubar da dukkan wani girba da mutunci da kima da yake da shi kan ya dace da wanci, kuma in yayi takara da wani akan neman wanci zai iya wa wani kowane irin sharri, kuma ya raba shi da rayuwarsa ko ya sa a kore shi daga aiki. So dukkan wani abu akan wannan kiyamata din yanzu ne yake samun wanci a tsawon waɗansu mintuna ko awanni ya sakata tare da isa ya riga ya gama samun kwanciyar hankali da walwala a rayuwarsa. Wani kuma baya ganin kwanciyar hankali a nan, a inda yake ganin kwanciyar hankali a sauraron kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe, dukkan wani sabon kasar da zai kunno kai a cikin kasuwa da wani shahararren makaɗi a gida ko a waje, na goge ne, na kutubi ne, na dundufa ne, molo ne, taushe ne, kotso ne, ko kuma a'a kaɗe-kaɗe ne da waƙe-waƙe na ƙasashen Indiya ko Amerikawa ko waɗansu mutanen da wani lokacin ma baya jin yarensu, zaginsa aka yi, cin mutuncinsa aka yi, shi dai matukar tsirkiya ta yi ƙara ya ji bukatar su sadiya. Akwai wanda wannan shi ne bukatarsa, yana ganin ruhi da kwanciyar hankali yana cikin wannan lokacin da yake jin gogen ko yake jin algaitar ko jita'in da motsawa, a wannan lokacin baya tuna kowa a duniya, ba kuma ya tunanin komai a duniya, jini yake yana cikin wata duniya daban wanda ba mai tarayya da shi a cikin shi mai tunani da hankali irin na shi. To kaga wani wanda yake kallo a matsayin sa'ada, wani kuma ba wanda yake kallo a matsayin sa'ada ba, abinda yake hangowa a matsayin sa'ada da kwanciyar hankali da walwala da jin daɗi shi ne sha kayan maye, ya samu giya ya sha ya bugu ko ya zaka tabatsu ya zuka tabar wiwi ko ya zaki kyau-kyau kawai ya rinka ganin kamar yana tafiya a kan gajimari, ya rinka yawa mutane kallon hadirin kaji, yana ganin mutane biyu-biyu yana tafiya yana kallon inuwarsa, yana tafiya yana kallon kafaɗar dama da kafaɗar hagu haka, yana ganin kwanciyar hankalinsa kenan. A wannan lokacin ya hau ya fi ɗan sarki sarauta, ya fi gwamna da jiniya jin daɗi a rayuwa lokacin da ya zunƙi tabar wiwi ko ya kora giya ya yi marisa ya bugu limis, yana ganin ƙarshen sa'ada kenan a rayuwarsa. Ba samu ba a wannan lokacin gani yake shi ɗan sarki ne. Wani ɗan uwa yake bani labarin cewa wani mashayi ya sha ya bugu ya taka mota daga wani gari zuwa wani gari, yana cikin buguwarsa sai ga kuma wani gwamna ya tafi da jiniya, ana masa jiniya irin motocin nan da ke gaba masu fitilan nan da zojoji an lalle kokai da bindiga, yace kawai sai tana fitowa shi fa yanzu ya fitan sarki sarauta saboda ba buge shi dinis, yace to yau za a yi tsaya na ga wanda ya fi mulki tsakanin ni da gwamna, kawai ya danna motar sai da inda gwamnatin suke dai kansu ɗan esko ɗin na malam da suka dare gwamnan baya dare wannan baya da su ya kalli kansa ya ce a ce akwai wanda ya fi gwamna gwamnati. To kaga a nan gurin in bayan da yana cikin wata duniya daban wadda ba irin tamu ba ya za a mutum ya yi irin wannan taron a ranar zaka. To mai irin wannan gani yake wannan shine kwanciyar hankalinsa da jin daɗi da morewa, babu abin da zai kwantar masa da hankali sama da wannan. Akwai kuma wanda yake tunanin sa'ada da kwanciyar hankali da samun walwalar zuciya wajen ɓata lokacinsa wajen kallon wasanni, wasa kowane iri, amma kallon ƙwallon ƙafa ne, a'a basketball ne, badminton ne, kowane irin wasa, wani damba na gargajiya ya je yana ihu yana kallo, wani wrestling, wani kokowa irin ta cikin gida, wani su kokowa irin ta turai, wani wasan boxing, wani zai je wasan snooker tun da ƙarfe 9 sai ƙarfe 3 ta yi na dare ba tare da ya farga ba. Gani yake a cikin wannan kwanciyar hankali take, wani dara wani karta kowanne da irin jarrabar da ya samu kansa a ciki, kuma gani yake wannan abu shi ne kaɗai jin daɗin rayuwa, ba abin da za ka yi ka more a duniya sai wannan. To amma ƙarshe idan ka bi kowanne a tafarkinsu da yake kai a kan abin nan da yake tsammanin cewa shi ne rayuwa mai daɗi take a ciki, ka samu wanda yake shara biyar ko shida yanayi ka tambaye shi wace irin sa'ada ka samu daga lokacin zuwa yau wallahi idan zai yi wa kansa adalci zai ce ban samu komai ba ka samu wanda kawai aikin sa bi ya musu ya bi budurwa ya bi bazawara ya bi matar aure ya bi yar karama ya bi yar tsaka tsakiya ya gode suke taƙaƙƙiyar mace ta san abin da take ya bi shashasha susuwa yar talla ya bi ƙwaila ya gode babu komai a kirjinta ma sai irin abin da ake sa ta bada kirgin dangi maman da ke kirjinta ma ɗin bai wuce kan botun ba duk ya bi waɗannan a same ka ka ce masa dan Allah ka samu kwanciyar hankali kana jin ka ga mutu yau baka sha'awar ya mace zai taimaka sam. Ibn al-Jawzi a cikin littafin sa Saidul Khatir ke cewa inda za a tarawa mutum matan duniya gaba daya ya kasance ya neme su gaba daya kowace ya je da take sai guda daya kawai ta zo ta wuce ta gaban sa a ce amma banda wance ita ce kadai bai sani ba to sai ya rinka tsammanin tattare da wance akwai abin da sauran matan duniya ba su da shi dan saboda haka in dai wannan da ya zaka bidan ka samu kwanciyar hankali zinace-zinace neman karuwai ko ɗan mata ko ɗan talla ko menene wallahi babu yanda za a yi ka samu sa'ada a cikin rayuwarka hankalinka ba zai kwanta ba za ka samu walwala'in ba wanda kuma yake tsammanin kuɗi ke kwantar da rai kuɗi ba sa kwantarwa da mutum hankali kuɗi kara tayar maka da hankali suke yi na taɓa buga mana misali kuma na sha faɗa mana cewa a yanzu daga cikinmu nan wurin talakan da sai ya fita zai samu naira 20 ko 55 irin jin daɗin da yake ciki ya fi wanda manyan attajirai suke ciki a garin nan a nan gurin yanzu zai zo abi bayan an tashi ma shi har yanzu lokacin bacci bai ba ya je gindin mai shayi a kan hira da shi a dora a gama ya je can gurin a gama ya je can bacci ya ɗauke shi ya tashi ya tafi gidaje ya kwance su cikin kwanciyar hankali in kana so ka haɗa shi da tashin hankalin farko a rayuwarsa ina tashi daga wa'azin nan yana shirin zai shiri gida shirawuki ce wallahi wannan alhaji ne ya aiko ga zakatun naira 100 an ci ta take 100 to tashin hankalin su na farko ya zai yi kirga don kuɗi irin wannan bai taɓa shiga hannunsa ba da babban bala'in su na farko ce ya zai yi kirga na ɗaya kenan idan ya kirga din inda ba wanda zai ganshi lokacin da yake kirga to ya za a yi shi kuwa ina zai shiga inda wannan wanda kullum a waje yake ina zai shiga na biyu a ina zai ajiye kafin gari ya waye da kuma idan an gari ya waye da me za a fara wannan kuɗin baya san in yaje gida matarsa ma ta sani dan bala'i kaga babban masifa ta farko ce to da me za a fara gobe da safe kuma ya za a aikar wani ya gane a iya cin hatsi a maboyi a daddace to babban abin da ya fi wannan bala'i inda bukatarsa a duniya ita ce naira 50,000 yanzu da ka ba shi naira 100,000 sai bukatarsa ta zama naira 150,000 domin duk wanda yake gidan haya idan ka tambaye shi me babban matsalarka a duniya zai ce babban matsalata a ce ubangiji ta ala ya hore min gida nawa ko da a karka sala ne dan guntun tatarinka ai ya fi ba ni a karka sala gidi ne ko a ina ne sai ai ko dan karami ne ai ko da kwata na samu ya ike ne daga lokacin da ka je ka baki gida kwata mai daki uku ɗaya dakin nashi ɗaya na matarsa ɗaya na yara dan ka tambaye shi yanzu ya bukata ka da tarige ma duniya sai wallahi ina ma dai mutum ya samu gida mai daki hudu kuma sai ya kara aure kullun da mutum dai ka wan fasto idan ya kara ɗayan zai zo da bukatun kara ta uku idan ya kara har zai zo bukatun kara ta hudu idan ya kara ta hudu zai zo bukatun ina ma kuma ɗakunan yara guda biyu ne don ɗakin maza da ban ɗakin mata daban yara a cakuɗi maza da mata a ɗaki ɗaya ana nan to kuma idan mutum ya baki ma ba inda zai kai su kwana ana nan ya samu duk wannan bukatar sun kuma gida kamar a can wajen inda babu titi karan faɗi suna wata unguwar 'yan unguwar da suke da su nuke gida a can ƙasa inda babu titi ina ma dai gidan a bakin titi ne ko kaza ne haka matsala za ka ci gaba da kasancewa a cikin rayuwarka har ka mutu burinka ba zai mutu ba a kan kuɗi ku nuna mun wani attajirin da burinsa ya mutu a kan kuɗi yake daga yau na je mutuƙa na je su da rasul muntaha ba na bukatan komai ba na bukatan kari to ake kudi ba ta kwantar da rai shi ne sheikhul islam ibn taymiya ke cewa matsayin dukiya matsayin ban daki dole sai da ita koyaya ba a yin gida a manta da ban daki dace to amma idan ka samu dukiya daidai wanda za ta ife ka abinci sha da sutura da riga da ɗakin kwana yace kuma sake nema hatta makantar da kai kamar mutum ne ya shiga ban daki ya gama gode kuma sai zauna a ciki yake fita kuma ya zama sai ba yace to haka idan ka mayar da abin ya kasance dole sai ka abin nan dinsa dole ne sai da kuɗi sai Allah ya nesa ko ta wata ta hanyar ta da Allah ya sanata amma mayar da su shine ilahun ya ubad wani Allah da ya zama abin bauta to shine kuskuren da muke samun kanmu cikin rayuwa kuma ya kasance har mutum ya mutu gurinsa bai cika ba ba dan fashin da gurinsa ya cika wai dan saboda yau yayi operation din da lalle ya samu wadansu masu din kuɗi ranan da ya fi samu da yawa lallin ne ya fi samun talauci a cikin zuciyarsa zai wadata ta fuskar hannu amma zuciya tana kara talaucewa to shine abinda attajirai suke samun kansu a ciki daga mutum yayi sama wajen kuɗin amma zuciyar tana nan cikin talauci ya zai karfin ragu sannan kuma daga ba sai sun ragu sannan kuma hankalinsa bai kwanta ba idan ka zo mace haka ba za ka samu nan kwanciyar hankalin ba in ka nemi kuɗi haka ba za ka samu kwanciyar hankalin ba haka dukkan wanda yake mai neman abin nan akwai wanda kila ya shiga siyasa babban abin da yake so ya za a yi zama kansila inda ya zama kansila yanzu ya tsana kuɗi a lokacin Obasanjo an ƙara kuɗi albashin kansila ya kai 130,000 da wani abu ga kungiyoyin da za a yi rika samu ga taso a ƙaramar hukuma da sauran kasashe yanzu kowane kansila so yake ya zai ko dai ya rike matsayinsa ko ya zama chairman na local government dukkan chairman na local government ya zai ko dai ya rike matsayin kare kuɓuce ko kuma ya zanto ya samu matsayi saboda wannan duk gwamnan jiha ya zai ya rike wannan matsayin ko kuma ya samu matsayi saboda wannan guri ko ba zai cika ba to haka dukkan wannan yake ba abinda ke kwantar da hankali in dai wai kuɗi ne ko ɗaya mace ko sarauta ko mukami kuma samu wanda yake shan barasa ɗin ya sha ƙwaya ɗin ya daddauje dukkan shi gaba ɗaya menene ka riba ta a cikin rayuwarka ba abin da kake ƙara kanka illa damuwa da baƙin ciki na dindindin ƴan mintunan da kake buge ɗin nan ne ta fita daga cikin duniyar mutane ka shiga cikin duniyar raguna da tumaki da awaki shine kake jin akwai shakatawa daga lokacin da ka farfado ga bala'in yunwa ga rikin kokobo da talauci ga shi kana tafiya kana wari ga jin haushin jama'a ga hasada ga kita ga mugun nufi ga jahilci na rayuwa da na addini suke nan sai ka samu kanka cikin halin kakalikai kamsa inda za ka sa kanka don haka ya jama'a a takaitan takaitewa dukkan abin da yake tsammani shi ne zai tabbatar mana da kwanciyar hankali a duniya sawa'un wannan abu ya mutu ce sawa'un wannan abu dukiya ce sarauta dukkan abin da muke tsammani shi ne zai zame mana sanadiyar kwanciyar hankali a rayuwar duniya in dai ba riko da addinin mu ba wallahi kwata lokaci ne kuma hankalin mu zai taɓa kwantawa ba ko ba za mu taɓa jin daɗin rayuwar ba a daidai lokacin da Najeriya ta fi kowane zamani kuɗi a daidai lokacin Najeriya kuma ta fi kowane zamani wahalar rayuwa don kuɗi a Najeriya shi ne wannan shekarun na ƙarshe da muke ciki na Najeriya ɗin nan an zo an yi bajet na shekara ta 2000 ta wuce a kan cewa mai ana sayar da kowace ganga a kasuwannin duniya na man fetur kan dala 18 kafin a kai rabin shekara a bara ɗin sai da ya kasance ana sayar da mai dala 35-6 wato wajen dala 18 ta karu a kai ɗoriya a kan nada shin rayuwar mu karuwa ta sake yi wajen jin daɗi da walwala ko karuwar wahala muka shiga karuwar wahala muka shiga ne zuwa yau ba inda aka samu jin daɗi saboda menene asalin kuɗi ba su suke kwantar da rai ba mu ko mun ɗauka su suke kwantar da rai akwai al'amuran da suke kwantar da hankali da walwala a cikin rayuwa wanda bayaninsu zai zo in mun bi su za mu samu kwanciyar hankali amma in ba su ba duk abin da za mu yi na kama kama hankalin mu ba zai kwanta ba Allah ya ka mutum zai bata kansa lokaci ne kuma ya kai dan uwa da kake tsammanin samun kyamata matashiya yar autan mata ya kasance kana fasikanci da ita shi ne abin da zai kwantar ma da hankali ko ya kai da kake tsammanin ka samu kuɗi ta hanyar kwace da sata da sane da dukkan wata hanya ta ha'inci shi zai kwantar ma da hankali tambayi dukkan wani mai sarauta da yake ganin isra ta kwantar masa da hankali ga dukkan wani mai wani abu duk abin da ka ji daɗin sa fa ajiya sawa'un mace ce a wani abinci ne mai ɗanɗano a baka ko abin sha mai ɗanɗano a yanzu da muke yau talata abin da ka ji daɗin sa jiya litinin yanzu baka jin ɗanɗanon sa a bakinka ya riga ya wuce. Ai ba ma maganar waje litinin ba, ai an yi nisa da yawa. Abinda ka ci abinci ya zuka zunnan abincin rana na lagwada ka ji daɗi ka more ka sa ƙasa, a yanzu ba ka jin ɗanɗanon a bakinka. Abinda kawai ya rage shi ne hisabin da ke jiran ka ranar tashin kiyama, in abin halal ne ko in haramun. Domin in ci ka manta mala'iku ba sa mantawa, wa inna alaikum la hafizin kiraman katibin ya'lamuna ma tuf'alun. Duk abin da ka sani ya riga ya wuce kenan. Litinin sun da ta wuce jiya shi kenan ta wuce, ba za ta sake zuwa ba har tashin kiyama. In ka zama litinin ta zo to ta mako mai zuwa ce ko ta makon da ke zuwa bayansa, amma ita litinin ɗin jiya da muka yi ta riga ta wuce. Abin da muka yi a ciki an riga an lissafe yana gaban Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kowane ɗaya daga cikinmu za a ce da shi karanta abin ka ranar tashin kiyama, ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Saboda haka wata dabara ta rige wa ɗan adam, wani irin tunani ya rige wa ɗan adam, ta yadda za a gane kaifin hankalinsa da basirarsa yaya zai yi gyara ayyukansa muna na ajiya, ya kasance yau an samu cigaba sun ɗan yi kyau, gobe a ƙara samun cigaba su tsara na yau, jibi kuma su tsara na gobe, shi ne abin da zai tabbatarwa da ɗan adam sa'adarsa. Babban abin da ke kwantar da rayuwar ɗan adam shi ne bin abin da Allah yake so cikin alƙur'aninsa, bin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cikin hadisi mai ingantattu. Ubangiji ta'ala ce allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah, ala bi zikrillah tatma'innul qulub allazina amanu wa amilus salihati tuba lahum wa husnu ma'a. Lalle waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka wato zukatansu suna samun natsuwa ne da ambaton Allah ta'ala, zikrullahi ambaton Allah ta'ala. Ala ku saurara ku ji, bi zikrillahi tatma'innul qulub, ambaton Allah ne zukata suke samun nutsuwa, suke samun walwala da kwanciyar hankali. Allazina amanu wa amilus salihati tuba lahum wa husnu ma'a. Zikrullahi din kuma shine alqur'ani. Alqur'ani ba kuma karanta shi kawai da lalaci kadai ba, karanta shi tare da fahimtar abin da ya kunsa na ma'ana, tare da sata a cikin aiki. Dan gane zikr wa ana nufin alqur'ani, Allah ce inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. عن ذلك ده حق ذكر الله جل على القرآن كما ذكين أبنجلي تعالى يوم جنة تنتوى ومن أعرض عن ذكري فإن له مئيكة ضنكا ونحسره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما هتبتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة يشد وأبقى. ومن أعرض عن ذكري دكا وندى يتودك جبل ذكرنا جبل آيوينا جبل القرآننا يجي يكذي يفهمت يكي أيكي أعرض عن ذكري باع رويس على القرآن بعد قوت إلن علاقة تكوت كوت نيس على القرآن فإن له مئيسة أنت lalle a nan gidan duniya yana da rayuwa mai kunci. Har ka ɗaukar rayuwa mai kunci sai an ganci baya da abin hawa, yana tafiya ƙafa ba takalmi da faso ko babu tufafi, ba gida mai kyau, da ƙaton gida ɗin, da motar shiga, da mata ɗin a ciki, da kuma kowane irin dangin kayan abinci da kayan sha a ciki. Amma tare da haka Allah ya alƙawari fa inna lahu ma'isatan banka, lalle yana da rayuwa mai kunci. Tashin hankalinsa ya fi naka, wallahi tashin hankalin da wani basarake yake ciki, ko wani gwamna yake ciki, ko wani chairman na local government yake ciki, ko wani attajiri yake ciki, ya ninninka tashin hankalinka kai talaka da idan ka ga mai gidan haya kake goya don baka da abin da zaka biya. Tashin hankalin da yake ciki ya gina ka. Fa inna lahu ma'isatan tanka, yana da rayuwa mai kunci. Shi wannan kunci tsatsar zuciya ke haifar da shi. Ita kuma tsatsar zuciya abinda ke sa zuciya ta yi tsatsa, da Allah ce kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaktubun, ayyuka ne na sako da suke yin yawa cikin maganganu da ayyuka munana, sai ta sa zuciya ta yi tsatsa. Idan ta yi tsatsa kuma sai ta yi kunci, idan ta yi kunci ko mai ita ya kasa samun kwanciyar hankali, ba zai taɓa samun kwanciyar hankali ba. Ya ci mai kyau ya sha mai kyau amma ya kasa samun kwanciyar hankali, ya sau nawa ne a turai za ka ga mutanen da sun samu ci gaba na rayuwa, sun sauƙaƙe rayuwa, sun yi na'urori, sun yi komai, amma sai da an ce mutum ya rataye kansa, ya rasa me yake masa daɗi. haka da an ce wani ya nemi alfarma gwamnati ta kai shi gandun daji a kafi keji ɗaya da gwaggon biri wai ya ga ya biri ke rayuwa ya kasa samun ne ke kwantar masa da hankali in abin hawa ne an hau abin hawa an hau kumbo an je duniyar wata an sauko a samu kwantar hankali ba kayan cin abinci ne an ci halal an ci haram an ci alade an ci mushe an ci komai hankali ya ci kwanciya ya mace an nema an yi fasikancin an yi atsiye an yi akwanci an yi guna an yi dukkan siyar da za a yi ya namijin an kafa kungiya ma ta yan luwaɗi a duniya an rasa yadda za a yi an shamaye an yi komai hankali kuma ya ci kwanciya kuma so ake dole sai an samu kwanciyar rai ita kuma kwanciyar ran tana cikin ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole sai ka ji Allah ka fa hankalin ka kwanta wallahi duk makamin da za ka samu a duniya baka ba Allah ba hankalin ka ba zai kwanta ba fa inna lahu ma'ishatan dankan mutum yana cikin rayuwa mai kunci wa nahsuruhu yawm al-qiyamati ama mutake shi ranar tashin kiyama yana mukafu qala rabbi lima antartani ama wa qad kuntu basira shi da kansa zai ce ya ubangiji yaya aka tashi ni mukafu bayan goda ina jini qala Allah ya ce kazalika atatka ayatuna fa nasitaha kamar haka ne ayoyin mu suka zo maka sai ka kyale su baka karanta su ba baka yi aiki da abin da ke cikin sa ba وكذلك اليوم تنسى كما هكذا ذا أكالي تفتين أذابا وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربي كما هكذا يمتي ينسى كما كوك دكتن واندي كيتري إياتر الله ولم يؤمن بآيات ربي بي إيماني لأيوم أبنجي ذنسفا ولا أذاب آخر كي أشد وأبقى أذاب رجل الله را إتتي ما في صنني إتتي ما في وانزوا أكن تانا دبنين إنت ذو تازو كي لن تانا دم بزيب تبدي وما هم بخارجين من النار كدكتن واندي متوكس كافرسي lafiya yan uwa as-sa'adatu kullu sa'ada kwanciyar hankali na dindindin yana cikin bin Allah yana cikin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya matasa kwanciyar hankali tana cikin bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ke danki yaudara a duniya irin mataki wanda ne ke yanzu lokacin sa ne akwai saura nan gaba ko baya da tabbacin wannan nan gaba abin da ya wuce ya riga ya wuce abin da kike cikin yanzu shine lokacin ka gobe da jiji da gata dukkan su ghaibu ne kitar tabbas akan sa wama tadri nafsun ma za ta kasu gada wama tadri nafsun bi ayi ardin tamu ba wata rai da ta san me za ta yi gobe ba wata rai da ta san a wace kasa za ta fadi ta mutu kuma a wani lokaci mutum zai mutu amma sai ke dan ya rinka rudan matashi ya rinka ganin cewa kamar shi kenan an zo kenan dindindin kana nan a haka shedan kullun aikin sai kawata maka rayuwa kuma ya nuna maka lokacin na da tsawo more ya zo more yanzu in yaso gobe ka tuba jibi da gata ka tuba yanzu lokacin ka ne bari in ka kwana biyu kai furfura ka tuba dukkan mu nan gurin da waɗanda muka tashi tare a nan unguwar faje kowa ya san cewa a nan din nan duk mai ke wayannan babu gidan da bai shiga ba da amma yanzu babu gidan da ne sai shiga duk nan gurin kun daga nan idan ka ɗauko bakin plaza daga nan gurin ka gangara har ka je ina ne babu gidan da bai shiga ba nan gurin babu duk nan gurin dogon layi din nan ba gidan da bai shiga ba amma yanzu babu gidan da na isa yi shiga sai da izini ko amma da babu izini shi ne kawai shiga tsakiya ka san yaro sai ya shiga ma an haɗe da ya ce salamu alaikum in ma kana sa kaya sai ya gama ganin ka zai ce salamu alaikum ina ba nan wannan sallama to ka kake nan a ce lokaci na tafiya ke a cikin rayuwa lokaci na tafiya saboda haka kan san adon ya tsaya ya rudu kansa sai sun yi riga ya rufe ka ko musamman matasa daga cikin mata ba wanda aka fi yaudara a duniya irin ya mace don saboda ita mace ta tashi cikin ado kamar da Allah faɗa aw man yurashu fil hilyati wa huwa fil khisani ghayru mubin kan kadi an tadda ita kan san kwalliya da ado da kuma san kwalliya da ado din nan ba an burgewa shine abin da ake yaudaran ya mace da ita ba abin da su suke so a duniya irin ka faɗa mata kalmar guda biyu wallahi ina son ki ko ƙarya kake wace ta ɗauka gaske ne wallahi kina burge ni wallahi kin yi kyau da waɗannan kalmomin masu daɗi kowane saurayi a ta gari ke farautar dukkan wata budurwa wadda take mai ƙananan shekaru waya ana son ta waya ai ta burge waya ai ta iya ɗan kwali waya ai ta iya tafiya da haka za a yaudare ta kuma a kai ta kuma sai a baro ta kuma ita rayuwar ta kai ta tsiyar ta rayuwar ki ta tun daga shekara daya har zuwa shekara 13 rayuwa ta kai la kai ma in ana jin dadi a duniya sai dai ki ji labarin wai ana jin dadi amma me yake jin dadin biki sani ba sai dai ki fada dan ta kalili dan kawai ni ma an kurkuye mutane na ji sun ce duniya da dadi amma ya akai ma kika sa akwai dadi me yake jin dadi ma ke ya ake a duniya biki sani ba daga lokacin da ta kai shekara 16 ta fara ganin kanta idan ta zo wajen madubi tana kallon kanta yaya take za ta dace wajen minti 40 tana shafa jambaki da hoda to lokacin nan ne rayuwar ta fara ganin ita wata ce to a wannan lokacin ne kuma kowanne ɗa namiji ki ga miki hali ya ta miki kauri da ido ya ga miki hali da hanci ya ga miki wawala da hannu idan har kika saki kika shiga cikin damkarsa kuma to dole ɗayan biyu ne ko dai ya kasance a wannan lokacin ki kale kanki a haka ba tare da wani matakai na tsaro ba kin kai baliga matakan zai kunna alaka da wani da wani da wani kuma sai an gane ta hanyar juna biyu dan ubangiji ya fi jin tsakanin miji da zai yi abin sa babu fallas amma ke kan dole a ganki da juna biyu kuma kowa ya san tsaron yanka da kika tawa akwai dai wani abu da ya faru sawa'un an shar'anta ko ba a shar'anta ba so gudun kar wannan fallasar ta same ki dole kuma sai ki dauki waɗansu matakai na shedan sakamakon hudubar shedan ya zaki ki hakwaya da kirki juna biyu ya zaki ki dabara iri kaza ki dabara iri kaza ki dabara iri kaza to duk kwaya da zaki sha da lura da zaki amfani ko duk ko dukkan wani mataki na kyanamiji kyanamiji kai ya kusance ki amma ba zaki samu juna biyu ba to wannan kuma yana da sayar ita juna shi zai haifar miki da waɗansu matsaloli kama daga canji na yanayin jinin al'adarki wanda Allah ya sa ya zanto ɗabi'a ta dindindin ummu na Aisha za ta damu lokacin da jinin al'ada manzo Allah ya bata kuri ya ce ya zaki shay'un katabahu Allahu ala banati Hawwa al'amari ne da Allah ya rubuta ya kaddara cewa sai ya faru akan dukkan zurriyar gidan Hawwa inda ya mata ne ya yi kika iya da ranki to a lokacin nan dole ki samu wani canjin yanayi kuma wannan sai ya ƙara munana ki ko baya ga haka in kin yi alaka da wani kin yi alaka da wani a haɗa ki da wata alaka da kowa ba ko sai da mijinta na aure ke wanda kika yi alaka da mazaje da yawa da biki san adadinsu ba ta hanyar aure ba idan kina yar shekara 25 a duniya ga wanda kai alaka da namijinta kake na aure tana yar shekara 30 a duniya ratar ku shekara 5 amma idan an gani sai a ɗaukace ta girgirbe ta saboda ke maza sun riga sun cike miki gargada sun riga sun muna na ki kuma sun gama da ki lokacin ki kuma ya riga ya wuce kuma dukkan ɗa namiji mace na yi masa kwarjini idan bai taɓa sanarta ba a matsayin ta na mace shi yasa waɗanda suka iya fasikanci suka kware a duniya suke amfani da mata don nemo asirin waɗansu ƙasashe a wurin waɗansu mutane da suke riƙe da akwatuna na asirin wannan ƙasashen sawan asiri ne na tsaro sawan asiri ne na ilimin kimiyya na ilimin fasaha sai a amfani da mace ta kulla kawance da wani mutum don a samu labari ta wajensa amma sirrin shi ne kace zai yi fasikanci da ita don daga lokacin da ya fasikanci da ita ya gaji da ganin ta da mutunci kai za a yi faɗa masa asiri amma ta yadda yana ganin adanta da kyawunta da murmushinta ko fuska ma suka ce ta dina faci fuska yana yawan ganin fuskarta saboda yin abu na birgit ka zira musu ido ka zira musu ido ka zira musu ido sai ka gano kai a cikin gurin ba ko wata yar kona kona daga an kankuru zane a kan gurin saboda yau da gobe to amma ya za a yi da ya fara kallon fuska na jin daɗin ta a dan juya a kaɗa masa gashi baya ya za a yi yana kallon tan a juya can sai ka kasance kullum ana cikin gurin tar da shi ne ai insha Allahu dai za a ai za a haɗu wajen cewa za a haɗu nan sai ta kwace dukkan labari da take so ta samu a wajen dan tun yana kangarewa za a haɗu ya ba to za a haɗu tun yana kan gari abu zai ba ta labari ba har sai ya ba ta labari wai dan a haɗu ko da su ɗaya ne a rayuwa to daga lokacin da ranar mijin kuma ya haɗu shi shike nan baki da kima ko baki da daraja a wajen sa kai kuma daga lokacin da kai wannan abin da aikin banza din kuma shi ke nan fa da kai da wanda bai taɓa yi ba duk ɗaya kuma zunubin yana nan yana jiran ka domin yanzu ka gama da wannan abin da shi dan zai kawata maka wannan me ke sa wani mai neman mata wani lokacin da yana bin wata mace ko inuwar su ka kalla da inuwar matar su da inuwar wannan wanda yake nema inuwar matar su zaka dauka a inuwar ma kawai amma ya mace akan wanci kawatawa ce take dauka wa zayyana lahum shaytanu a'malahum saddahum adus sabili wa kanu musabbihin kidan da yake kawata musu munanan ayyukan su har ya kawtar da su daga tafarki da gaskiya kaga mutun na bin matar da bata kai rabin matarsa ba a matsayi da kima da daraja to dan haka ya ɗan uwa babba abin da nake so in kira yamu wannan yanayi da muke cikin rayuwar mu yau kusan duk a cikin demuwa muke dewa demuwan nan ba wai ta samu cewa ga magarin mutane ne kadai ba a'a ta shafi ga magarin mutane ta shafi ke bantattun mutane demuwa ce da ta shafi masu sarauta da masu kuɗi da 'yan kasuwa da matasa da dattijai da 'yan tsakatsakiya ta shafi har ta waɗansu daga cikin malamai babu abin da zai fitar da mu daga cikin wannan demuwa ta rayuwa da koma samu sa'ada da kwanciyar hankali da walwala a cikin rayuwa wallahi sai mun koma min ba Allah sai mun koba mun bi tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine kawai abin da zai fitar da mu daga cikin wannan demuwa da muke ciki kai tunani sai tsakaninka da Allah akwai ranar da ta taɓa sowa ta faɗi baka ci ba baka sha ba ina ji in an samu wannan rayuwa za ka iya kirga wannan ranar ko sai dai ka san kila wata rana ka ci ne sau ɗaya ko ka sha sau ɗaya saboda azumi ko saboda wata larura ko don saboda ka nema baka samu ba kowace rana ka tabbatar sai ka ci sai ka sha kowace rana kuma wani ma shi ya kusanci ya mutu in ma ta hanyar halal ko ta hanyar banza to amma kamar yadda kullum sai ka ci sai ka sha ko akwai wata rana kuma da ta fito ta faɗi baka koyi alkur'ani ba koyi hadisi ba kira sun suka fi yawa a cikin rayuwarka kullum ba sai ka ci sai ka sha baka taɓa yin fashi ba amma ga waɗansu ranaku ga waɗansu watanni da suka shuɗe a cikin rayuwarka baka taɓa tsaya ka koyi ko daidai aya ɗaya ba kai ko rabin aya sai daidai da wal fajri me ake nufi da shi ko me hikimar da ke cikin wannan rantsuwa da alfijiri menene lokacin da ake kira alfijir yaushe ke farawa yaushe ke karewa me hikimar Allah ya rantse da shi ko wal asri ya ake kira da al asru shin shi ne lokacin al asr ko wani lokaci ne daban da yaushe ke farawa yaushe ke karewa wani awanni ne ke shiga cikin kalmar al asru sannan me yasa Allah ya rantsuwa da shi daidai da wannan a ce ka koya a cikin rayuwarka a kowane yini kullum a ce ka koyi kalma ɗaya in aka yi sati kalma bakwai ya kai wata kalma talatin sai aka yi shekara ka koyi kalma 360 a cikin kamus ɗinka na addini shekara huɗu shekara biyar yau shekara nawa kana cikin musulunci daga lokacin da ka balaga zuwa yau shekarunka nawa da balaga wani ya shekara 40 da balaga wani ya shekara 50 da balaga wani 60 wani 25 me ka koya cikin addini kullum sai ka fita kasuwa amma ba kullum kake zuwa wurin karatu ko wajen musulunci ko wajen malami ka koyi addini ba kullum sai ka fita office mafarka a office kake kana 30 kana yi a maka ritaya ka dawo ka zauna kana shan inuwa gindin bene kana karanta jarida kuna zage-zage sai jiya aka yi aiki amma yau ai sai aika-aika kai din ma jiya aika-aikan kai da ba ka koyi addini ba shi ne a cikin rayuwarka ka zauna kana karban kwanso daga ratuti wani rana baka wata rana a haka daga haka nan haka gangara kuma ka mutu shikenan baka ta bi ba ka ganin dawowa haka in kasuwanci ne ma ka samu kuɗin ka yi attajirin ka yi gine-ginen ka yi gine-ginen wata rana dole kana ji kana gani ba za ka iya fita kasuwar ba in ya mutu ce burin ka ba a daidai lokacin da ka kasa ka kai ɗan shekara 60-70 a daren da za ka mutu saura minti 5 ka mutu a wannan daren wasu ta balaga straight one ba wani ɗan namiji ba ta san shi ba sai kai in kana so yanzu ka neme ta da aure amma ba lokaci saura minti 5 ka mutu kana da sadakinta kana da ɗakin da za ka ajiye ta kana son ta matashiya ce ƴar autan matashi mai kaza ce mai kaza ce gata gata tura a aure ka kawo ta ba lokaci saura minti 5 ka mutu in mota ce ko abin hawa ko suturin yayi take ɗauke maka hankali a shekarar da za ka mutu lokacin za a fito da wani sabon yayi na mota sabon yayi na sutura sabon yayi na dukkan wani abin yayi ba kuɗin kana da su in kana son yi amma babu lokacin saura minti 10 ka mutu ga kuma yayin sabuwar mota ga kuɗin ka a banki gida da waje to wane za a fasa mutu da ka ko yayin masu yayi za su yi yayin su ko ba sai ko mutuwa za ka mutu ko ba sai abin da za a fara shi abin da za a fara duk mutum ya san akwai irin wannan kuma yana tunani da hangen nesa da basira, to dan me mutum zai da motar da kansa wajen neman sa'ada cikin abin da babu sa'ada, wajen neman walwala da kwanciyar rai cikin abin da babu walwala da kwanciyar rai? Hankalinka ba zai kwanta ba, kai sai kana karu kana kuma hankalinka bai kwanta ba. Dan saboda haka kira nake yi gare mu cewa mu farga mu koma zuwa ga Ubangiji, babban abin da zai tabbatar da mu a matsayin ƴan adam masu kima da daraja shine jin Allah da jin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Babban abin da zai dawo da mu haka shine idan ya kasance mun kauce wa tsarin Allah, mun kauce wa tsarin manzon Allah, to a lokacin nan fa ko shi mai kunnan doke da dabbobi kuma zanto kasar dabbobi. Sai sa Ubangiji ta Allah ya kawo wannan da kafaru ya tamata'una wa yakuluna kama ta'kulu al'an'am annar maswala. Kafare suna ci shaka ta su more irin yadda dabbobi suke ci shaka ta su more, amma karshe wannan ruwa su wanda hum wuta ita ce makomarsu. Kaga dai in ci da sha shi ne bukatarsa, rabin gidan kama yana ci da sha, in ɗauke kewa da kama shi ne bukatarsa, rabin gidan kama garfe yana yi bambancin naka daban nashi daban. To a nan gurin da abin da ka tsara shi kana karɓar saƙo daga sama littafin da Allah ya saukar da siriyar manzon sallallahu alaihi wasallam, da wannan sai ka tsara dabba ɗin da zaran ka ki wannan to ka dawo daidai wani da ita ke ko ka dawo ta kasar ita shine wanda zai kafaru ya tamata'una wa ya'kulun kama ta'kulul an'am wan nar maswallahum. Lallai ne a cikin kowane yini ya dan uwa da musulmi irin yadda za mu fita kasuwa mu je ne awa biyar ko shida wajen neman kuɗi, wani lokacin makon 40 bama nan mun tafi Kotono, mun tafi Abakalike, mun tafi Tana, mun tafi Japan, mun tafi America, mun tafi wata ƙasa ta duniya. Irin yadda muke fita yakin neman zaɓe cikin ƙauyuka saƙo-saƙo lungu-lungu a ƙananan hukumomi don tabbatar da ƙuri'ar ƙauyawa don mu samu matsayi mu tsare. Irin yadda muke dukkan waɗannan al'amura don me ba ma yin irin wannan don saboda abin da ya shafi addininmu? Addinin nan fa shine tabbas mulkin nan na siyasa daga lokacin da aka tashi aka waye gari soja ya yi bayyana ta san ya ta faru a ƙasa ya riga ya kare shi kamar an yi ruwa an kafe ne. To dole ba za mu ba Allah ba, dole ba za mu ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Yana da wahala ƙwarai da gaske ga mutumin da ya saba sako lokaci guda kawai ya canza kansa ya zama wani ɗan ƙaramin amirul mu'minina. Ni ma bana neman kaina da wannan, bana neman ƴan uwana da wannan, amma abin da muke neman kanmu da shi shine ya zami ayyukan mu na sako mu kalle su guda goma cikin wanne ya fi girma mu bar shi yau sannan mu ɗauki wancan gobe sannan mu ɗauki wancan jibi kafin wata mu samu tuba taubatar nasuha daga munanan ayyukan mu. Amma abin da ke namun cewa mutum tuba bayan ya tuba ta iya ka ji wa'azi ya ratsa, lallai abu kaza bai dace ba, ki ji wa'azi ya ratsa ki abu kaza bai dace ba, yaya za ka yi tuban ka ta dore? Tuba tana ɗorewa ne idan mutum ya hango girman wanda ya saba wa shine Allah. Kar ka kalli karancin zunubi ka ce zunubin ai ɗan kaɗan ne ma, dan kawai kaza da nake kalli girman wa ka saba wa shine Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan kuma bayan wannan mutum ya kasance in ya tuba daga zunubi iri kaza to ya yanke alaƙa da abokanansa da suke irin wannan aikin tare, domin matuƙar baka yanke alaƙa da irin waɗannan abokan ba za su sake mai da kai ruwa. Amma idan ka yanke alaƙa da su kai waɗansu sababbin abokanai waɗanda ba wannan ce ɗabi'arsu ba, to wannan zai taimaka maka ƙwarai da gaske. Sai mutum ka kaucewa waɗancan abokanan da sai in tilasta haɗa ku, ke ma mace sai ki kaucewa wannan mugayen ƙawayen naki da sai in tilasta haɗa ku. Ba a ba ta ne ku yi gaba ba, idan an haɗu salamu alaikum za a gaisa kwana biyu kwana uku ba da an yi maganganu da suke tsoro akan gaisuwa duk abin da zai biyo bayan gaisuwa shi kenan, sai a yanke kuma sai sau sai mun haɗu sai mun tafi inda za ni wuri kaza. Sannan abu na uku shi ne sai ka dubari inda makaranta take, akwai alkhairi mai yawa a cikin masallatai. Shi yasa manzo Allah ya ce ahabbul biqa'i ila Allah almasajid, cikin wurare inda Allah ya fi kauna su ne masallatai. Sai ka kulla alaƙarka da wani masallaci na kusa da kai, wajen yin salloli guda biyar a yini cikin jam'i, wajen sauraron ko nasiha karantar da wani littafi da malami ke yi, kana kai kanka wajen awannin da za ka yi kana sauraron wannan ya rage maka awannin da kake amfani da su wajen wancan ayyukan barna din. A hankali a hankali sai kai ka saba da wannan sabon rayuwa da ka dauka kanka. Shagaltar da kanka da dukkan wani aiki na alkhairi. Sabbi wa sana'arka muhimmanci. Duk inda za ku hadu kai harkar sana'arka, kuma da zumunci tsakaninka da abokananka ko ƴan uwanka, ko harkar addininka, zikiri, karatun Qur'ani, hailala, kawai ka rikide duk abin da zaka zama. Mutane da zaka ce ka zama ustazi ko to ka zama ustazi. Sai me? Kuma a cikin cewa fa ka zama ustazi, akwai kimanta da darajarta. Yara ne matasa suke da mai da an ce ustazi kamar an gama da kai, irin ma ƴan mata ba za su so ka ba. To amma a cikin ustazi akwai mutuntawa. Domin kowa a duniya yanzu ka dai za a yi sallah da kai da aka yi da ustazu ne a cikin grup din waɗanda su ba ustazai ba, lokacin sallah ya kace a yi sallah, wa za a ce wuce gaba? Ustazu ce wuce. Wurin Allah za a an san kai ne ka tantance ka wuce gaba a da a tafi wurin Allah da. Sun sauran kowa ya da ki, ai, gaskiya yana da ki ba za a je da ki ba. Kowa ya san in ka shiga motarsa mota alfati ba za ta kai ko ina ba. Amma kai ustazu wuce a ciki. Ai, ka gudun kimantawa ne darajar ta. Jama'a a gaskiya ban yi tsammanin zan iya yin maganganu masu yawa ba, to amma saboda ƙarfafa mun gwiwa da kuka yi na saurare da kuma ba ku baje kun tafi ba har lokacin da Allah ya sa na zo, to wannan shi ne ba ni ƙwarin gwiwa har na samu haɗin abin da na faɗa. Kuma na tabbatar yan uwa da dama sun rubuto tambayoyi wannan shi ganin sai mu takaita. Kwata abinda muka faɗa zama daidai, Allah shi ba mu tsada wanda muka yi kuskure kuma Ubangiji ta Allah shi ya kai mana. Assalamu alaikum.
Gaskiya tambayoyin da aka rubuto ba kowanne za mu amsa ba sai wacce muka ga muhimmiya. Mai tambayar farko yana cewa dan Allah malam ina neman fassarar wannan aya. Huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fa sawahunna sab'a samawat wa huwa bi kulli shay'in alim. Ina neman fassara wannan aya. Tambaya bi kai eh za a ita wannan kudin za mu amsa.
Wannan aya tana cikin suratul Baqara. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce shine wanda ya halitta dukkan abin da ke cikin kasa domin amfanin ku ko mutane. Halaka lakum ma fil ardi jami'an. Ya halitta duk abin da ke cikin kasa don ku mutane. Thumma istawa ila as-sama'. Sannan Ubangiji ta'ala ya nufaci sama, sawahun da saba a samawat, ya daidaita su a matsayin wato ainihin sammai guda bakwai, ya daidaita halittarsu, ya karfafe su, ya gina su a bisa ga wani tsari mai bukai. Wa huwa bi kulli shay'in alim, kuma shi Allah shi ne wanda yake masani game da komai. Lafazin istawa a nan gurin ba yana nufin daidaitar Allah bane akan al'arfi, duk da yana da wannan ihtimalin, amma yana nufin al-qasdu kenan. Domin istawa lokacin da kalmar ila ta biyo bayan sa yana nufin al-qasdu, ay qasada ila as-sama'i fa sawahunna sab'a samawat. Amma da yayi ta'addi da harfin ala kamar a ce ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa, amma sawa 'ala al-'arshi, wannan shi ke nuna Ubangiji ya daidaita akan al'arshi, wanda ayoyi guda bakwai ne cikin Alkur'ani suka nuna haka. Daya cikin suratul A'raf, ta biyu cikin suratul Yunus, ta uku kuma cikin suratul Ra'd, ta hudu cikin suratul Taha, ta biyar kuma wato ainihin cikin suratul Furqan, ta shida kuma cikin suratul Sijra, ta bakwai cikin suratul Hadid. Dukkansu kowace Allah ya nuna ya daidaita akan al'arshi, daidaita wadda amma su masawa ila sama da cikin suratul Baqara ta nufin al-qaf, kama yadda Sheikh al-Mufassirin Ibn Jarir al-Tabari ya fassara. Wallahu a'lam.
Dan uwa yana cewa me ne matsayin wanda yake shafa gabansa sannan ya mani, wato yana tambaya akan hukuncin al-istimna.
Wato mutum ya yi wasa da gabansa har ya fitar da mani, yin haka din a cikin addinin musulunci haramun ne. Mai yin wannan ya kamata ya tuba. Din bai tuba Ubangiji ta'ala na iya kama shi da azaba gwargwadon wannan girman zunubin nashi. Kuma abinda ake kafa hujja da shi wajen haramtinsa shine faɗin Allah ta'ala a inda yake yabon mumunai, yace wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim wa ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul adun. wato su mumunai suna tsare farjinsu, suna kare al'auransu, mumunai maza da mata haka suke. Illa ala azwajihim, mumuni namiji baya bayyana da al'auransa sai ga matarsa, amma malakat aymanuhum ko abin da daman su ya mallaka na kuyangi, irin waɗanda ake mallaka ta hanyar shar'antacciya a musulunci. Fa innahum ghayru malumin, idan mutum ya kusanci matarsa ko kuyangarsa to bai zama abin zargi ba. Ya Allah ce, faman ibtazawara a zalika, dukkan wanda ya nemi biyan bukata ko ma bayan haka, haulaika humul adun, to irin wannan su ne masu ketare iyakar Allah. Wato abin da ake nufi dai, dukkan mutumin da ya nemi ya shakata ko ya ji daɗi har ya fitar da maniyyi daga bansa ba ta hanyar matarsa aure ba, ba ta hanyar kuyangarsa ba, ko wata irin hanya ce, to sunan ta haramun. Daga wasa da gagaba ka yi wasa da gabanka ko wani yayi maka ko har ka kai da saduwa ga wata mace ko wasa da ita, haramun ne. Sai dai darajar zunubin dai wani ya koli, amma da dukkan su sun yi tarayya kan cewa haramun ne. An gane ko? Akwai hadisi da ake rawaito cewa dukkan wanda yake wasa da gabanci zai tashi ranar tashin kiyama wai tafin hannunsa ya yi ciki. Wannan hadisin dukkan su da'ifai ne, ba su da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da haka dai wanda gwauranci ke damun sa, shawara da manzon Allah ya baka ɗaya ne daga cikin biyu, ko dai ka aure ko ka rinka azumi. Shi ne magana. Man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Cikin wanda ya sami ikon aure ya yi aure. Domin wani shi aure shi ya fi sa mutum ya rinka yi da shi ba zai rinka yawan kalle-kalle ba, kuma shi ya fi katangance mutum. Wanda ko bai sami ikon yin aure ba to sai ya yi azumi. Azumi ɗin nan shi ma zai taimaka masa wajen nesantar ko rage masa gafin sha'awa, kamar yadda manzon Allah ya nuna cikin hadisi. A cikin aure akwai wahalhalu, amma kuma akwai lada mai tarin yawa. Dan yawanci abin da ke hana waɗansu aure ba wai dan ba su da halin yi ba ne, ba sa son ɗaukan kowane irin nauyi a cikin rayuwa. To wajen rashin ba sa son su ɗauki nauyi ɗin nan sai su ga gara su rinƙa yin fasikanci. Dan a cikin fasikanci babu rassansu da nufi da yawa. Ba maganan biyan kuɗin haya, ba maganan tefanin yau da gobe, ba maganan asibiti, a kin zo na zo ne. Waɗansu haka shi ɗan ke kawata musu. To amma wani lokacin kuɗin da za ka kashe a fasikanci ya fi wanda mai aure ke riƙe matarsa da shi. Sai Allah ya jarrabe ka da wannan, kuma ga zunubin sannan ga kashe kuɗi. To amma kaga abinda za ka kashe wa matarka na kuɗi, kayan tefane da sutura da sauran bukatun gida, ladan da ke ciki ya fi ladan dukiyar da ka kashe wajen jihadi fi sabilillah. Kamar yadda hadisi ya nuna cikin sahihi Muslim. Kaga akwai lada mai tarin yawa wajen siyar da iyali, wanda gwauro baya da wannan falalar. Saboda haka ku daina jin tsoron aure, wanda kuma yake da tsaya shi ma kada jin tsoron ta biyu. Kawai in dai baka da hali ne sai ka hakura har ka samu. Dan Allah ce, wala yasafu fil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allahu min fadlihi. Wanda ba su da hali ba sai ka yi shahada ba Allah ya kawo, shi ne da Bahaushe ke yi. A'a, ya hakuri Allah ya wadata su. Wallahu a'lam.
A gaskiya muna so za mu sai 11.